أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه أشرن دأوكو غواتن رمضان شكرا تدبولي دريبود دا أشرن دا بعد 40 دا بيوكا أفوان هجرية wanda shine ya dace da 5 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 22 a cikin karatunmu na tafsirin alqurani mai girma da muke gabatarwa a wannan sura mai albarka suratu almu'minun a wannan gari na Kumo Akko local government jihar Gombe Najeriya yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala zamu tashi ne akan aya ta kusan 32 ko 36 na mallan to bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa la in a'tum basharan
Allah madaukin sarki ya ci gaba da bamu labari dangane da halin waɗannan mutane wato wanda suka ƙaryata annabin su Allah ya ce wato wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru al mala'u min qaumihi alladhina kafaru kamar yadda muka bayani sune manyan mutane cikin waɗanda suke kafirai ne a cikin mutanen wannan annabi kamar yadda shi ma Adamu Nuhu irin su ya ta fama da su Allah ya yi bayani ya ce mutane ne da mun jiyar da su dadi a duniya mun yalwata musu wasana alaihim ni'amad duniya muka yalwata musu ni'imomin duniya suka more suka shakata suka ce ai sun ji dadin duniya wannan bawa da yazo yake mu kwazi ba kowa bane mutun ne kawai irin ku mutun ne irin ku shi ba kowa bane ba daka tunda ba kowa bane dan me zai zo ya ce ku bi shi in huwa illa ma hadha irum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun yana cin irin abin da kuke ci kuma yana shan abin da kuke sha kuna ci kuna koshi shi ma yana ci yana koshi kuma yana shan abin da kuke sha in kun sha kun ji dadi ya sha ya ji dadi in kun ji ba dadi shi ma to me za ku bi shi kawai in dai annabi ne bai isa ya zama mutum ba dole ya zama mala'ika suka rudi mabiyan su ko jama'a su suka ce wala in atatum basharan mithlakum innakum idhal khasirun in dai kuka bi wani mutum irin ku to lalle kun yi asara tabewar ku ta kare ku ga mutum irin ku suka hana su suka ce ba za su bi su ba suka ce yanzu wannan mutumin wai yana muku gaya muku yake yana muku alƙawarin cewa idan mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun wa ya ce muku yake idan kuka mutu kuka zama turbaya kuka zama kashi duk kuka bushe kuka yi kashi naman ku ya riddige gaba daya yanzu wannan mutumin gaya muku cewa annakum mukhrajun Allah zai tashe ku wai za a tashe ku ay mabusuna min quburikum za a tashe ku a kabarin ku suka ce ai wannan wasa ne ba ai wannan wargi ne ma a ce wai wai idan mutum wai ya mutu wai za a tashe shi to daman kafirai a sunnasu za'amal ladina kafaru allan yub'athu kafirai sun raye cewa su Allah bai tashe su ba Allah ya ce ga ya musu qul bala wa rabbi la tub'athunna lallai ubangijinka ya rantsa yace wallahi sai ya tashe su kuma thumma latunabbu bima amiltum wadhalika ala Allah yasir sai an ba ku ma labari da abinda ku aikata kuma abu ne mai sauki a wajen Allah abinda suke nufi da wannan aya al-ma'ana ya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idha man yahdusu ikhrajukum yanzu maganar fitar da ku din nan tana nan za a tashe ku suka ce haihata haihata ni matu aduna kalmar haihata haihata anan tana nufin ai wannan maganar ta yi nisa iya nisa da abin da aka yi muku alkawari na cewa za a tashe ku sam ba haka bane Abdullahi ibn Abbas ya ce haihata haihata kalimatun ne lil bu'd kalma ce da ake fadanta in abu yayi nisa nisan canzance ne ba za a taba karba ba kaman cewa suke ba'idun matu aduna ai anna hadha la yakunu wato ma yuzkaru min al-ba'thi ai wannan ba zai ma taba yiwa ba wai a ce wai in kun mutu wai za a tashe ku kai bata lokaci ne ba zai yiwa ba wai bu'dun matu aduna abinda aka yi muku alƙawari bu'd ne wannan haihata haihata din akwai wato lugha na larabawa inda suke fada da yawa akwai haihata haihata laka haihata haihata kamar yadda Allah mai karanta mana wannan shine qira'ar jama'a akwai kuma haihati haihati bi khafd at-ta'i kenan akwai wato da yiwa ta din kisra haihati maimakon haihata a arwato daga Abi Ja'far ibn Qaqa yana fadin wato haihatin haihatin maimakon haihati shi akwai tanwini kenan sannan akwai riwayar haihatu bi raf'i ta'i kenan haihatu wannan riwayar Sa'labi kenan sannan da irin wannan riwayar Nasr ibn Asim shi ma ya karanta da Abu Aliya akwai haihatun da yin tanwini akan tun din haihatin haihatun duk ana karanta wannan haka Abu Haywa Ash-Shami ya karanta kamar yadda Imam Sa'labi ya ambata Allah masa rahama akwai kuma haihatan haihatan kun ga akwai haihata haihati haihatin haihatun haihatan duka akwai wani yace tazakkartu ayyaman madaina min as-siba wa haihatan wa haihatu haihatan ilayka ruju'uha kenan laraba suna fadan wannan haihatu din akwai riwayar ayyuhatu ayyuhatu maimakon hayhat su kuma ayyuhat suke cewa ko ayyuhata ayyuhata kamar yadda wani balarabe yake cewa fa ayyuhata ayyuhata al-aqiq wa man bihi wa ayyuhatu khillun bil aqiq nawasil wannan ne duk da kira'o'i ne ko in ce yare ne na larabawa duk da suke amfani da shi abinda ake nufi anan hayhata hayhata limatu aduna kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa ai sun ce ƙarya ne wannan abin ya nisanta iya nisa dangane da wannan abin da wannan annabi yake ainihin wato yi wa mutane alƙawari ayyidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban annakum mukhrajun Allah ya nuna cewa basu wadatu da ƙaryatawan ba har sai da suka nuna cewa abin da wannan annabi yake faɗa mustaba'adun fil aqul shine haihat wato ai hankali kamar yanzu ka ce wa mutum a Hausa yo ai hankali ma bai zai dauka ba ai a ce wai za a mutu wai za a yi kiyama ai hankali ma bai zai dauka ba shine haihata haihata limatu adun yace me in hiya illa hayatuna dunya kawai suka ce wa annaban nan yo ai wannan ba wani abu bane ba a magana ce ne nisantacciya kake faɗa rayuwar mu ce kawai ta duniya za mu rayu mu more kuma namutu wa nahya namutu mu mutu mu rayu amma nahnu bi mab'usina mu ba za a tashi mu ba ko kunya ba sa ji ba sa jin tsoron Allah suka yanka masa wannan magana ya gama ƙuri'a daka ya ga musu abin da Allah ya ce suka ce gari yake. Kalmar hayhata, hayhata din ismu fi'il madhi ne, kamar kace bu'dan, bu'dan shadida, wannan magana ta yi nisa. Amma wannan yawanci hayhata, hayhata ana fadanta ne guda biyu. A Larabci ba a cewa hayhata daya, inda za a fice hayhata to sai an fadi guda biyu, hayhata, hayhata. To lafazi na biyun sai zama ƙarfafa zance ne. Hayhatan na farko ma'anarsa iri ɗaya da na biyu, amma na biyun ana ƙarfafa zance ne. Mutane, manyan manyan mutanen gari suka faɗi wannan magana ta hanyar tsoratarwa da hanawa a bi wannan annabi. Allah ya masa rahama. Ai bu'dan kabiran ma ya'idukum bihi hadha ar-rajul. Wannan abu ne nisantacce abinda wannan mutum yake muku alƙawari zai same ku. Wannan dai rayuwa ce kawai ta duniya, mu dai za mu rayu mu more kawai. Suka ce alkiyama babu ita, sakamako babu shiran tashi alkiyama. Suka ce gashi nan muna rayuwa, muna ci mu sha, mu rayu, wasu su mutu. In an mutu ba za a tashi ba, sam ba za a tashi ba. Wala wujuda li hayatin ukhra, shine na mutu wa nahya. Wala wujuda li hayatin ukhra, babu wata sabuwar rayuwa. Kamar yadda wannan annabi yake faɗa muku, za mu mutu kamar yadda iyayenmu suka mutu tun shekaru da aka yi duniya, duk iyayenmu sun mutu. Waye wani wani ta da alkiyama, mu ba mu yadda ba. Suka ce wa nahya, za mu ci gaba da rayuwa kamar yadda ake haifan ƴaƴanmu, mu mu mutu a haifi ƴaƴanmu, ƴaƴanmu su haifi jikoki, su ma su haifi su haifa. Haka za a yi ta kawai, a mutu a haihu, a mutu a haihu, a mutu a haihu. Wannan shine kawai rayuwar duniya. Amma nahnu bil mutlaq, ko ba wanda zai tashe mu bayan mun mutu kai tsaye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka ce in huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadiban. Na'am,
in huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
Wannan mutumin da ya muku wannan alƙawari yace ku bar bautan gumakanku, kuma ya ba ku labari wai akwai tashin kabari kuma akwai hisabi, to wannan ba fa kowa bane ba, kawai mutun ne makaryaci kawai. Iftara ala Allahi kadiba, ƙarya yake wa Allah, wal iyazu billah. Mana illa in huwa illa rajul ikhtalaqa ala Allahi alkadiba fi ma yaqulu, ƙarya yake kawai, ya kirkiri ƙarya ne danganta wa Allah a cikin abin da yake faɗa kawai. Ku rabu da shi, kar ku saurare shi. وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ, kuma mu ba za mu yi imani da shi ba. Fi yawmin min al-ayyami, babu wata rana da za ta zo mu ce mun yarda da shi, mun yi imani da shi. Kawai ku mutane fukunu mislana, ku zama irin mu kawai. Ku ƙarya tashi, fi adamul imani bihi, kar ku imani da shi, da kuma ainihin wato kaucewa daga gare shi. Filin silafi annu, haka alqur'ani ya kawo mana wato wannan uslubi, wato hali na waɗannan mutane masu dagawa wanda suka ƙaryata annabi, suka ƙi su bi abinda annabi ya faɗa, bal ma suna jan hankalin waɗanda suke na ƙasa da su, su ma kada su bi wannan annabi din. To sai me yace?
Qala rabbi nsurni bima kazzabun, qala amma qalilin layusbihun.
Bayan sun faɗi wannan magana da annabi ya ji abin da suka faɗa na rashin kyautawa, shi ma ɗin dai sai ya sake cewa qala rabbin surni bima kadzabun, ya Ubangiji ka taimake ni akan wannan mutane nawa saboda ƙaryata ne da suka yi. Ya faɗi irin abin da ɗan uwansa Nuhu ya faɗa, rabbin surni ala ha'ula'il jahidina, Allah ka taimake ni akan wannan mutane masu ƙaryata annabi. Ya ilahi, ya Ubangiji, sun ƙaryata duk abin da nazo da shi. Shikenan Allah kuma ya karɓi addu'arsa take. Su annabawa daman galiba in sun roki Allah, Allah ya ba su wani abu take sai kaga Allah ya karba addu'ar su kuma ya amsa musu. Sun ce makareci ne, to me zai ce musu, me zai ƙara ga musu kuma? In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Kuma sun gaya masa su ba za su taɓa imani da shi ba, babu wata rana da za su zo su yarda da shi. To dan saƙon nasa da zai zo ya kawo duk ya gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala ya isa masa, shi ne ya ce rabbin surni bima kadabu, Allah ka taimake ni saboda ƙaryata ni da abin da suka ƙaryata ni da shi. Shi kenan sai Allah ya amsa masa ya ce ƙala amma wato qalilul la yusbihunna nadimin, mun karba addu'arka ajabna du'aaka ayyuhan nabiyul karim, mun karba addu'arka wannan annabi mai karamci kuma a gajeren lokaci waɗannan mutane la yusbihunna nadimin, nan kaɗan shine amma qalil, saura kaɗan lokaci mai zuwa kaɗan za su wayi gari suna masu nadama ashadda nadami ala aqwalihimul batila, za su yi mummunan nadama akan wato mummunan zancen su da suke faɗa da kuma ayyukan su suke aikatawa. Kalmar amma qalil aljar wal majrur ne muta'alliqun bi qawlihi la yusbihunna nadimin, ay la yusbihunna an zamanin qalilin nadimin, zamani kadan mai zuwa za su yi nadama karkale su sai sun zo gaban ka suna neman alfarmarka. Allah ya karfafa yace la yusbihunna bilamil qasami wa nunut tawkid, ya kawo lam ta rantsuwa da nu'ara ta karfafa zance li bayani anna hadha alwa'id ahatin la rayba fihi, dan ai bayani cewa wannan narkon azaba fa tabbas yana nan wallahi ko makawa babu, kuma fi waqtin qarib lokaci gare gajere. To ga abin da ya faru, ka karanta fa akhadathum as-sayha, fa akhadathum as-sayhatu bil haqqi, kawai sai Allah ya halakar da su gabaki ɗayan su, waɗannan mutanen da suke jiya suke surutai jiya suke gaya wannan annabi bakar magana, fa ahlakahum Allahu subhanahu wa ta'ala ihlakan tamman tsawa. Allah ya ce Jibrilu ya zo ya daka musu tsawa su mutu gaba daya, mala'ika Jibrilu ya zo ya danna musu tsawa yayi musu tsawa, kuma Allah ya ce ka hada da iska, bayan kai tsawon kuma ka koro iska ita ce wato rihul atiya bil ain, Allah ya aika musu ta rududdige su, aka saki tsawa suka rude rabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab in iska fata zo malam din yadda mutum ya kai da jarinta daki yake shiga ya buya iska ta fa karfin mara kunya kuma ka kula ko a garin ku ne da iska ta taso to duk shedan mutum mutum zaga yana neman mafaka dan kuwa Allah ya halakar da mutane da yawa da iska to su wannan ba iskar ba kadai aka bar su ga iska ga tsawa ko kun sani idan ana hadiri ana ruwa ana iska ana tsawa wannan hadirin yana bada tsoro kuma yana yin ta'adi da yawa subhanallah Allah tabaraka wataala yace waɗannan mutane na annabi Hudu Allah ya halakar da su da wannan tsawa da iska sarsarin atiya dan ya nuna mana cewa ko tsawa ko iska ɗaya ne daga cikin ukuba da Allah zai iya halakar da al'umma gaba ɗaya da ita in ya kyale su da tsawa kadai wallahi tsawar za ta halakar da su idan ya basu da iska kadai iskar za ta dauke su Allah ya faɗa dangane da iskar da ya turo musu tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين iskar nan da tazo ba abin da ba ta rubuta digawa idan fa iskar Allah tazo kar ka dauka akwai wani gini ko akwai wani karfi ko wai akwai wani abu da ya isa ya tsaye da wannan iskar ta ubangiji babu shi komai idan tazo tumbuke shi take daga source din sa daga karkashin sa daga gindin sa to shi yasa wallahi malam aka ce a zamanin annabi idan yaga iska ta taso ga hadiri jasa ala rukbatayhi sai ya kafa guyuwowinsa a kafa shi annabi ya daga yana ta roƙon Allah, ya Allah ka takaita, ya Allah ka takaita, saboda ya sani Allah ya bashi labari ya halakar da mutane masu tarin yawa da iska a baya. So har yanzu duk mai hankali idan ya ga iska, to hankalinsa ainihin wato tashi yake. Ashi Ubangiji ya ce iska tana rusa komai da ainihin wato da umarnin Ubangijinta. Allah ya ce faja'alnahu ghusaan fa bu'dan lil qawmi dhalimin. Wannan bayani ne na makomarsu mai radadi mara dadi. Allah ya ce na mai da su ghusaan, wato ina irin tarkacen shara da ruwa yake daukowa, shine ghusa. Ghusaun ka ghusai sayli, dattin ruwa. Idan an yi ruwan sama yi ambaliya ya debo ruwa, ba yana debo su kara su wani itace su wani datti ba, to shine ghusa. Wannan garin, wannan al'umar dazu dinnan da suke kareta annabin nan, da Allah ya kashe su ya tsitsinka su yaradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad sama kamar ganye kamar su irin itace da ruwa ya dauko din kamar yadda ake cewa gusaul wadi ko ghasal wadi yaghsu idza kasura gusauhu Allah ya ce fasayyarnahum halka hamidina gusaa as-sailil bali muka mai da su halakakku ridaddigaggu sun zama shara sharar da ruwa yake daukan dattin da yake ya rididdige ya ribe Allah ya ce halaka ta tabbata da nisanta ta tabbata ga waɗannan mutane wato azzalimai kamar yadda Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu su ma waɗannan din da suka ƙaryata annabi Hud su ma din Allah bai kyale su ba ai halakar da su yayi yanzu idan kun lura a cikin wannan kisar duka ayoyin nan da muka karanta gabaki ɗayan su suna ba mu labarin fa duk wanda suke faɗa da gaskiya suke faɗa da annabawa fa ba sa cin nasara jama'a ana fa karanta qur'ani ne fa ba wai dan tarihi ba dan fa ya aiki da shi ana fa tauna tsakuwa ne fa dan aya ta shiga uku duk wanda yake jin a ransa yana da wata dama ko yana da wani matsayi da zai zo yayi yayi fada da Allah tabaaraka wa ta'ala to a karanta masa qur'ani a bashi labarin wadanda suka yi fada da annabawan Allah dukkan su gaba daya a tarihi wa ya taba cin nasara kuma ku bincika a tarihi wa ya taba fada da gaskiya yayi nasara wallahi tallahi ba a cin nasara an yi fada da gaskiya kuma wannan musulunci da kuke gani makiya wannan islam din da kuke gani ya ku makiya wallahi kulelen ku za ku yi ta yi sara da sassaka baya hana ganji toho za ku yi ta girbe na girbewa ku yi ta kashe na kashewa amma wallahi tallahi sai kun ji ana la ilaha illallah babu irin makircin da ba a hadawa ko a shirya wa musulmi a duniya yanzu yau duk inda ka ji ana yaki a duniya to kasar musulmi ne ka bani wata kasa guda ɗaya ta kafirai ta arna da suke yaki suke kashe kansu babu kasashen musulmi ne ake bi a kimtsa wata kitimurmura ai ta hada su fada duk inda ka ji ana fada ko dai musulmi su ya su ko kuma ana zuwa ana kashe su ana tuhumar su su 'yan ta'adda ne ko kuma da gangan a kirkiri 'yan ta'addan ko ba kwa ta'addancin sai an kirkiri 'yan ta'addan a cikin ku sun sani ko ba su sani ba galibin su ma ba su sani ba aiki ake da su saboda a shaida wa duniya cewa eh ku 'yan ta'addan ne sai a dauki wani mai sifar ku a je a wanke kwakwalwarsa a sa masa ra'ayi a koya masa kalmomin da zai rinka fada duniya tana ji a dauki hotonsa ya je yayi ta'adi yayi barna da sunan musulunci dan ya shafa wa musulunci kashin kaji ba shi suka damu da shi ba yana nan yana abinsa wallahi ba za su masa komai ba taimakon sa ma za su yi amma za su dauki sakamakon abin da yake sai su yi ta illata wanda ba su san hawa ba su san sauka ba haka abin yake yanzu misalin kidnapping din nan da ake ta yi gaskiya ne ana ta kama fulani a ciki yawanci ana ta kama fulani a ciki tabbas ko shakka babu amma kar ku manta ba kowane mafulatani ne kuma kidnapper ba to sai aka yi amfani yanzu da wannan daman duk inda aka ga mafulatani ko ya san me ake ko bai san me ake ba kai sai a liƙa masa wannan sunan saboda zalunci ko a dora masa wannan sifa din saboda zalunci haka akai ta bi a kasashen nan a kasan nan ta mu Najeriya musamman a kudu duk inda fulani suke akai ta kashe su a watannin da suka gabata akai ta koran su aka kori shanun su akai ta kwace shanun su akai ta yanka su a fili gashi nan muna gani daga cikin jihohi akwai jihar Oyo da sauran wasu jihohi a kudu suka bi kai suke ta kashe su wanda wasu fulanin ma a tarihi shekarun da iyayensu da kakannin su kai a wannan dajin jihar ma kanta bata yi ba a fili muna gani aka dauko trailer aka dauko kanta ana dukan su ana kashe na kashewa ana wulla musu awakin su da tumakin su da faggo-faggon su da kayan su ana cewa ku tafi this is not your land we are going to kill you we are going to deal with you go and tell who what you want to tell to ana daukan hoton su ana kashe su duk aikai ta nuna a kasar nan saboda me so ake yi a tada hargitsi a kasar can suna yi nan ma ta zo ta rikice a fara kashe-kashe ana zubar da jini yan kwangila kuma kwangilar su ta ci nasara Allah ya taimaka akai ta ba mutane hakuri akai ta kwantar musu da hankalin su aka ce su kai zuciya nesa to akwai wanda kuma yin su ake yi wallahi lazim wasu tallata musu harkar ake yi akwai waɗanda tabbas fushe huce hushi da bacin rai abubuwan da aka yi ta yi musu suke ramawa su ma duk da hakan ba daidai bane kuskure ne an yi shekarun da a baya aka yi ta bin fulanin nan ana ta sace musu shanu aka yi ta bin fulanin nan ana harbe su ana kwace musu shanun su wallahi a Najeriya an yi wannan lokacin kuma malamai sun yi wa'azi yan jaridu sun yi ta rubutawa an yi ta faɗa sai da aka ƙurewa mutanen nan gudu da ƙarfi da yaji aka mai da su yan ta'adda saboda ajanda ce an ɗauki shekaru in ana so a yi ɓarna ko ya ɓarna ko a tada ɓarna a ƙasa za a iya shekara 10, 20, 30 ana ta shirya wani abu sai an fara girban rashin kirkin to sai kuma ku cino ashe shiri ake yi a ƙarar musu da ƙarfi a kakkashe na kashewa a raba su da ƴaƴansu a raba su da gurin kiwon su bafulatani bai san birni ba bafulatani bai san kwalta ba bafulatani bai san ibene ba bai san jin daɗi ba shi a bashi a dajin sa da shanun sa kawai zai ci kiwo akai ta bin su ana kwace shanun su ana kashe su ana yi shekaru aro aro sai daga baya kuma suka zo suka gane sai kuma aka wayar musu da kai aka ce ga bindiga ku dauka kuma ku rinka zuwa kuna tsare manya manyan hanyoyi na manya manyan alhazai za ku rinka karbe kudin shanun ku da aka kwace mu haka suka yi ta yi duk wanda zaka kama shi da bindiga yana kashe mutane to insha Allah a tarihi zaka ji an ce maka bai da komai yanzu watakila da suna da shi ko ƴan uwan suna da shi kuma yazo ana taimakon sa ta wani wuri watakila ya sani ko bai sani ba ina suke samun bindigun yanda suke samu ina suke samun makaman da suke samu wanda ya fi na jami'an gwamnati mu daina bata kanmu lokaci kawai mu gaya kanmu gaskiya an zalunce su tabbas an shiga hakkin su tabbas an yi musu abin da ba daidai ba tabbas su ma kuma sun yi zalunci kuma sun yi abin da ba daidai ba to sai a zo a zauna a teburi na fahimta da tattaunawa a ganar da su kuma a ba su hakkin su yanzu yawanci mutanen da suke cikin dajin nan su ba su san ma wani abu gwamnati ba ba su da titi ba su da ruwan famfo ba su da wutar lantarki ba su da duk asibiti ba su da wani abu na jin daɗi ƴaƴansu ba su da makarantar da za su je to daji ne mallan zaka je mota ma ba ta shiga sai kai awa nawa kana tafiya da mashin ma amma an san su lokacin da za a yi ƙura'a a can akwai rumfunan ƙura'a duk nisan daji akwai rumfar ƙura'a to cin duniyar ake babu su su ma yanzu sai suka farka suka gane dadin miliyoyin kudin nan da bindiga ɗaya sai suka ɗau miliyan 100 shikenan su ma suka waye sai kuma aka shiga aka mai da abun business ya zama harkar neman kudi kawai sai a zo a hada kai da su aje a yi ta abin da za a yi a yanzu halin da da kasar nan take ciki wallahi tallahi wani yanayi ne da ya kamata mu zauna mu yi wa kanmu tunani mu kubutar da kanmu daga wannan bala'in da ake ciki idan gwamnati za ta yi amfani da karfin power ta na gwamnati to marhaban bismillah tayi maganin barnan nan in dai gwamnati za ta iya idan ku gwamnati ba za ta iya ba ba ta da karfin da za ta iya magance su to ai sulhu da su kawai sulhu kuma na adalci sulhu na gaskiya ba na son zuciya ba a hada su da malamai su je su yi musu wa'azi za su ji maganganun malamai su hada su da Allah su bar abun dan Allah ba wai su bari dan kintin bindiga ba tunda su ma suna da bindigogin sun saba da bindigogin wannan abu ne mai kyau kware da gaske amma in gwamnati tana da karfi da kana ganin za ta iya yi da su to sai ta buga ta zuci ta magance su idan ku abun ya gagara shekara da shekaru abun ya ci tira to akwai damuwa yanzu misalin in ka je jihar Katsina a arewa Najeriya idan ka je bangaren wato local government din Kankara akwai kauyuka a jihar Katsina wato collectively bilalazimu akwai kauye yafi 40 duk sun yi gudun hijira gaba ɗaya sun bar garurukan su a wannan bala'in zafin ranar da ake ciki kuma su shigo cikin birnin su rasa inda za su je su su ba san kowa ba ba su da kowa ba su da dangi wasu suna primary wasu suna kwana a rumfunan kasuwa mutum ya dauko yayansa da fagonsa da matarsa da waye da sauransu to ka bani labari shi kansa wannan mai gudun hijira in ya zauna ya gaba wanda yake kula da shi musamman a irin wannan azumin ba wanda yake kula shi ba mai taimaka masa kuma bai da ilimi kuma bai da tsoron Allah in ba su abu fa shi ma bindiga zai dauka ya je tsare hanyar dan ya nemo wa yayansa da iyalansa abin da zai ci muna kasar Najeriya muna arewa muna gudun hijira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai fa daga kudu aka koro mu ba a arewan cikin gatan namu garurukan mu sun gagara zama sun gagara zaunuwa gudun hijira kuma ga mun a Najeriya ma Allah ya jarabe mu ma wato karancin tausayi da rashin sanin ma muhimmancin ma dan gudun hijira a duk duniya dan gudun hijira ana mutunta shi a duk duniya kowace kasa dan gudun hijira tana karban sa ta tallafa mai ta agaza masa amma mu wallahi ƴan uwan mu ne ƴan gudun hijira wallahi ba mu san da su ba mu abinda muka sani a Najeriya kawai ƴan arewa in masifa ta same ka kawai shikenan yanzu ka shiga cikin ainihin city din Zamfara Gusau ƴan gudun hijira a cikin garin Gusau wallahi ba za su lissau ba za su irgu ba suna nan suna zaman talauci da rashi wani wallahi gidan dan uwansa ma zai je dan uwan ba zai karbe shi ba to ya taho da yaya 7 da 8 mata 3 ina zai ajiye shi haka suke zama cikin talauci cikin wahala haka nan jihar Katsina in ka shigo cikin Katsina ƴan gudun hijira ba za su irgu ba mu ma a Kano suna nan barkate wurare da yawa tanti suna nan dan dai Kano tana da yawa ne to hatta su kansu musulmi ƴan Najeriya suna da buƙatar a wayar da kansu akan muhimmancin taimakon laji'in ƴan gudun hijira kafirai a duniya suna taimakawa ƴan gudun hijira kafirai ballantana mu musulmi masu Qur'ani a yanzu din nan yanzu haka da Ramadan din nan akwai ƴan gudun hijiran da suna cikin wayo Allah ne ya su wallahi ba su da leman da za su yi bude baki ko dabino ƴan gudun hijira ne ba su da ruwan da za su sha su yi bude baki da shi ballantana sahurka sabuzar ce kawai suke to kaga wannan abun ba daɗi kuma ana ganin wasa wani sani to wallahi tallahi idan muka yi wasa wallahi sai ƙasar ta gagare mu zama in ba su abu mu kanmu ƴan arewan ɗin gurungum sai mun kama gudun hijira muna tafiya Nijar shekara ɗaya biyu da suka wuce ni ɗin nan na san mutanen da na san su manyan mutane tantanin har sun je sun sai fili a Nijar sun fara gini a lokacin da aka yi ta bala'in rikicin Boko Haram ɗin nan tintinin ana ta sayan fili a Nijar kamarukan damun ba za ta shigo ba saboda an fi kusa da su ta can Nijar dai kam ta samu ƴan Najeriya wani ya gaya mu ya ce ai malam tintinin na tana da wurin zamana da gari ya yi zafi kawai zan haɗa ‘ya’yana ne da matana a mota mu sallaka mu koma kuma successfully za su yi rayuwarsu a Nijar saboda su suna da tsari suna da bin doka suna da ƙa’ida suna da kaza suna da kaza suna da kaza mu kuma fa akwai ƙarya akwai munafurci akwai son zuciya akwai cin amana akwai yaudara yanzu wani wannan wahalar da ake ciki shi kuma inda yake samun arziki kenan da jin daɗi a yanzu nan halin da ake ciki a Najeriya kowa yana cikin tsoro ne wallahi ba wanda ba cikin tsoro daga shugaban ƙasa har kansila duk a cikin ɗarɗar ake ka san me Allah muka bari sai Allah ya jarrabe mu da kawo kanmu malam ka rinka jin tsoron dan adam sama da yadda kake tsoron Allah kar ka zafai faru a toshe can a makale nan a kula da nan a toshe can a makale nan kuma ga hanyar gyara mun ki mu gyara ga mutane suna zaune barkate ba su da aikin da za su yi san zuciya yayi yawa mutane in sun hau kujerun gwamnati ba abin da suke da buri irin sata na tsani satar kudin gwamnati wallahi saboda ta'adin ya isa wallahi mutum ɗaya sai ya sace kudin da mutum miliyan 100 za su amfana su shekara 10 suna amfanuwa shi kada sai ya sace wannan kudin kuma abun bakin ciki malam ba zai kashe kudin a Najeriya ba sai ya tattara kudin ya maida su dala ya tura su kasar waje yaje kawai ya ta sayan gidaje kowace matar sa siya sai mata tan fatsetsen gida a Ingila wacce sai mata a Australia duk ƴaƴan su ya sai musu gidaje a kasashen waje wai saboda me wai koda kasar za ta rikice suna da kasashe suna da gidaje a Ingila daman shi yasa ko haihuwa za su ƴaƴan su sai a maza aje a haife su a Ingila suna da residence permit nan da ta rikice za su maida su can kawai shine borin ba magani a asibiti kowa ya sani ka dauki mutum ka kai shi asibiti aje a gama abin da za mai ba magani mutum za a iya kawo shi ranga-ranga billahi azim zai mutu gashi nan ana ganin rai zai fita ana duba file a ce bai biya kudin ganin likita ba ko bai biya kudin gado ba ko bai biya kudin treatment ba ko bai yi depositin kudi ba wallahi sai dai ya mutu duk talakan da ya je asibiti a yau a halin da ake ciki wallahi sai dai ya mutu ku yi hakuri mu gaya muku gaskiya ko manya ne ba kwa zuwa asibitocin gwamnati dan ba ku san me yake faruwa ba ba nan muka zo shekaran jiya muka biya wani tsoho kudin tiyatar kaba da aka yi mai ba shekara nawa yana yawo da ita rabe-rabe a jikinsa daga ganin wannan tsohon kawai da an gan shi ya kamata a taimaka masa amma dan me wallahi da ba dan an taimaka masa ba sai dai ya mutu da wannan ciwon sau nawa ya je asibitin ba wanda zai kula ka idan baka da kudi a asibiti ba ta kanka lokaci kake harka ce ta kudi kawai kana da kudi bayar baka da kudi shikenan me yasa ba za mu kawo tsarin da za mu sauƙaƙe wa talaka yanda zai je asibiti ya ga likita kyauta ya sha magani kyauta ba lafiya dai a gagara ba mu ita lafiya yanzu kowa ne yake da kudin da za a je a masa tiyata kowa ne yake da kudin da zai biya kudin gadan haihuwa kowa ne yake da kudin shan maganin hawan jini da ciwon suga kowa ne yake da kudin maganin kudin aikin da za a yi mai ciwon zuciya to ina amfanin dukiya da arzikin da muke samu da ba dan ana sacewa ba da ya ishe mu a yi mana duk abin da za a mana amma matsalar Najeriya in dai kuka ce Najeriya ba kudi kun yi wa Allah ƙarya kuma kun yi wa Allah butulci akwai kudi kawai ku ce akwai barayi sata ana mutum karami za ga ya dan samu dan ofishi karami in ka ga yadda yake hada-hadar kudi abin zai baka tsoro wannan fa shi karami ne bai kai ya kawo ba harka ce ta manya-manyan gidaje a kasashen waje da waye-waye harka ce ta kadarori mutum ɗaya zai ce ma daga shigansa ofishin gwamnati bai wuce shekara biyu shekara uku ba zai ce ma bai san abin da ya mallaka ba alhali kuma ga ƴan uwansa a ƙauyensa suna mutuwa da yunwa da talauci ba mu da magani sannan kuma gashi nan ba mu da aminci a hanyoyinmu kasuwar ƙauye da za mu je mu kasa yalan bello mu je mu kasa ruwa mu je mu kasa masara mu je mu kasa kaza mu je mu kasa omo da sabulu mu je mu kasa dabbobi mu je mu kasa kaza ba mu da aminci za mu iya kama hanya mu tafi mu je mu ci kasuwar mu dawo ƴan fashi da makami su datse wannan hanyar da yamma su kwace duk kudin da aka kawo har kasuwanni ake bi na shanu inda ake hada-hadar kudi ana sayan shanu saboda duk wanda ya je cikin kasuwar shanu ai dai zai sayi shanu dole ana tunani yana dubu 100 da kaza aljihunsa billahi lazimu barayi har kasuwar shanu su yi zuwa suna fakon mutane tun da safe suna ganin wanda suka shiga a je a bude wuta a karɓi kudin mutane saboda ba tsaro yaran mu gashi nan barkace suna zuba suna so shiga aikin dan sanda an ki a dauke su amma kuma ana kashe kudi a banza akan wani abu a dauke su mana a ba su albashi ko 15,000 ne ko 20,000 ne yaran mu gasu nan barkace kamar za su yi suna bukatar soja yanzu ka duba yadda ake kashe sojoji ana zubar da jinin sojoji ana waye amma wallahi muna da yaran mu yan arewa da a yanzu din su suna so gwamnati ta dauke su din a kai su wurin yakin su za su je su ba wa taimako wa kasar su ko babu su suna nan da yawa to amma babu yanzu neman soja ma sai ka ba da cin hanci neman dan sanda sai ka ba da cin hanci kuma ga karancin sojojin ga karancin yan sandan duk soja sun sani su kadan ne ba su isa ba a Najeriya duk yan sanda sun sani su kadan ne ba su isa ba likitoci su kadan ne ba su isa ba wane ne su kadan ne ba su isa ba custom ba su isa ba immigration ba su isa ba kaza kaza ba su isa ba to a ɗebe su mana ga samari na madaka dawa muna da su ku ɗebe su da yawa ku gani duk wani barazana da zai zo na rashin tsaro ko na ba za su iya magancewa kauye ɗaya idan aka yi wani abu na tada hankali aka aje a zuba soja miliyan 2 akwai abin da zai faru billahi alazim ko aljanu ne sai sun cinye su a wurin nan ya ka gani to amma ba su da yawa kadan ne gani ake suna da yawa amma ba su da yawa kadan ne So kaga akwai buƙatar a bawa gwamnati shawara ta ɗebi sojojin nan da yawa. Waɗannan kuɗaɗe da ake kashe su akan wasu abubuwa, a ɗauke su ‘yan ƙasa ne a ba su aiki. Su je za su taimaki ƙasarsu, duk ɗan Najeriya ko duk ɗan ƙasa da yake kishi yakan je, wallahi ba wai don yaƙin addini ba, don kishin ƙasa ma ya tsaya kare ƙasarsa. To amma babu, ya late. Muna cikin damuwa, muna cikin matsaloli, muna cikin rashi, muna cikin waye. Amma alhamdulillah mun gode Allah a haka ɗin Najeriya mun fi ƙasashe da yawa. Muna daɗa addu'a wa shugabanninmu, Allah ya daɗa ba su ganewa, su fahimci irin wannan faɗakarwa da ake musu, son su ake yi, ƙaunarsu ake, don su bar tarihi mai kyau. Amma mutum yazo ya zauna ya kwashi shekarunsa kurin ba abin da ya sai kuɗi da ya tara kawai, harka ce ta kawai, ya sai manya-manyan kadarori, ana ta kashe mutane, ana zubar da jini kawai, sai dai mutum an bincika a ga ya tara bala'in biliyoyin kuɗi. Wannan duk an zo ana ta addu'a a masallaci, kullum ai ta addu'a ana roƙon Allah, Allah ya taimake ku, Allah ya muku kaza, ashe ku Allah ya taimake ku, Allah ya taimake ku, cika aljifanku ne. It is very unfortunate. So lalle ne idan ana so a samu tsaro da kwanciyar hankali a Najeriya, sai an inganta settings din rayuwar mutane, da harkar kasuwancin su a inganta musu ita. Wallahi duk ƴan ta'addan nan da kuke gani, billahi lazim in kuka inganta kuɗi, kuka bawa ƴan kasuwa kuɗi, kuka ba su jari cikin kuɗaɗen da ake bayarwa, haƙƙinsu ne na ƴan ƙasa a ba su su ja jari, za su ɗauki ma'aikata da yawa. Yanzu ɗan kasuwa guda ɗaya a garin sai ya ɗauki yaro 100, to ina wanda yake zuwa kasuwa yana yini yana samun ɗan na kashewa zai ɗau bindiga? Ba zai ɗauka ba. Masu workshop, masu harkar ƙere-ƙere, masu kujeru, masu yin ƙofofi, masu kaza, a ba su kuɗi rance, ƴan ƙasa ne, a taimake su. Kowane mutum ɗaya zai ɗauki ma'aikata mutum 200-300. Wallahi malam, akwai ma'aikacin da yake ce mun, malam a ƙarƙashina ni kaɗai abinda mutum ya fi 1000 suke cin abinci a wurina, ya fi 1000. Ya nuna min wani yadinsa na ma'aikata, ya ce kaga waɗannan bataliya ne, duk wanda ka gani a nan ma'aikacina ne, da masu sayen motoci, da masu canja gidaje, da masu wayewa, duk a ƙarƙashina suke. Kun wallahi ɗan kasuwa ne ƙarami guda ɗaya, alal aƙalli ya rage ɓarna, ya rage masu zaman banza. Amma yanzu yaranmu suna zama a bakin titi dako, su samu hanyar a kai su kasuwa su rinƙa dako, suna samun naira 200 suna dawa suna ciyar da iyayensu, ba su da hanyar wannan dakon. Kaga in mun gyara wannan za mu samu sauƙi. Ku inganta jami'o'i, ku taimaki jami'o'i, ku biya musu buƙatunsu, a gina hostels na ɗalibai, theaters na lectures, a kawo facilities kayan aiki, a ɗebi lecturori. Ana da graduate da yawa a bayan ƙasa, wasu sun je sun yi ƙasar waje, sun yi master, sun yi doctor, sun yi degree, sun yi waye, suna zaune ba su da aiki. A ɗebe su aiki, a ɗebi ɗalibai, a sa su biya ma kuɗin makarantar, a inganta jami'ar. Mafi yawancin yara za su dawo suna jami'a, zai a busy suna karatun jami'a, ya za a yi su je su ɗauki bindiga suna ta'addanci. Amma matuƙar kuka ba su sun yi yawa a waje, ba sa zuwa jami'a, ba su samu takarda ba ta karatu, kuma sun gama karatun ba ku ɗauke su aiki ba, to wallahi kar ku taɓa tsammanin ta'addancinku zai ragu. Ba zai ragu ba. Akwai abubuwan da malam a fili yake, za mu iya gyarawa, za mu iya taimakawa. Yanzu idan ka duba harkar noma ɗin nan, kowace jiha a duba wanda suke da albarkar noma, a inganta, a yi musu wajen taki, a musu gurin agric mai kyau, inda za a rinka inganta musu, ana ba su shawarwari a shiga kogunansu, a faffasa, a zuba musu ruwa, a yi musu drainage, wannan abin ɗin hanyoyin tafiyar ruwa ɗin nan, a shigar da ruwa daji, a ba su, a yayyanka musu daji, a ce ku yi ta aiki, a sauƙaƙa musu taki, a rage masa farashi. Duk zai ɗauki hankalin ma'aikata, duka yara, samari, matasa da iyayensu. In garin Allah ya waye gari, kowa zai shiga daji, a je a yi ta aiki ana neman arziki, sai mata kaɗai za a bari. Wa zai je ta'addanci? Ba wanda zai je ya yi. To amma matsalar shi ne malam, ga koguna muna da shi, koguna a ƙasar nan da tafkuna a ƙasar nan. Za ka ga kogi in ka hau kan kwalta kana tafiya, wallahi sai kai minti nawa kana tafiya a kan ruwa. Amma a banza ba, it's useless, ba amfani da shi. A gyara ma yanda za a kama kifi ma a samu kifin, wasu su rinka packaging kifin ana sayarwa, duk babu basira. Kuma mu yanzu a nan arewa abinda muke da bukata kawai dam da muke da su, a faffasa dam ɗin nan, a yi hanyoyin ruwa, a ja ruwa kilomita 100 ya shiga daji, ta gabar kilomita 100 ya shiga daji, ta yamma kilomita 100 ya shiga daji, ta kudu a yi channel, a yayyanka eka, a gyara, a sassare bishiyoyi, a rarraba wa talakawa, kowa ya je riƙe gonarsa, a ce a yi ta noma, a yi odar taki, ko a yi taki na Najeriya, a ba da shi a wadace a sauƙaƙa shi. Amma yanzu taki buhu ɗaya naira kusan 14,500, na siye shi da hannuna. Allah ya sa zan yi wa'azi kafin Ramadan din nan, sai da nace buwan taki guda ɗaya zan zuba wata shinkafa ta da na dafa da na dasa, da naje sai da jikina ya kada nace 15,000, yace ai haka kudin yake nai nai ya rage da kire rage min 200. To yanzu dan Allah mallan talaka yana da buƙatar gonar da zai noma, watakila ya zuba taki buhu 100 ko buhu kaza, ina zai samu naira 15,000 sau 100 in yana da ita bare mai noman ba. To taki yayi tsada, noma ba zai yi ba. Roba da ake saya ta feshin magani da ake maganin ciyawa da fa duka 350 400 500, amma yanzu 2,500 ce, kuma kana buƙatar a gonanka ka zuba guda 30 ko 40, to ina riba cikin noman? Kuma an saki kuɗi, kuma an ce wai an ba wa talakawa, kuma kuɗi ya ƙi ya fita, masu ƙarfi sun mamake sun yi babake da sun rike. Ba dole mutane su sha wahala ba, ba dole a shiga cikin kunci da matsi ba. Makaranta ta gagara, jami'a yanzu duk yaron da zai gama sakandare zai shiga jami'a sai yana da doguwar kafa ya shiga jami'a. Wallahi a Najeriya baka isa haka kawai ka samu shiga jami'a ba, sai kai babbar sa'a, amma galibin sai ka kama kafa. To ka gaya mun dan talaka da yake cikin kauye kayayau bai ma taba zuwa birnin ba, ya za a iya samu kafar da za ta kai shi har ya je ya cika admission din a dauke shi a jami'ar? Sai ayan mani da wani karatun fa, jami'o'in gwamnatin fa ba a iya daukan daliban a wadace. Wannan ni shawarwari ne nake bayarwa, ina ganin idan aka bi su aka gyaggyara za mu samu saukin ta'addancin da muke ciki. Idan kun lura fa harkan ta'addancin nan a Najeriya karuwa fa take yi, karuwa abin yake yi, ba raguwa yake ba. Saboda me? Ana toshe can ne ba a kula ba, sai a baccan ya zo ya ta haɓaka yana lalacewa. Kuma gaskiyar kwaya ɗaya ce, in ba mu cire son zuciya da neman gina kaina ni ba, to za mu daɗe muna wahala. Kuma kullum abin da muke faɗawa waɗanda suke da dama a hannunsu, wallahi tallahi mallam sai da zaman lafiya za a yi maka jiniya ka ji daɗin mulkin. Wallahi wannan zaman lafiyan dole ku zai ku taimaki gwamnati a samu zaman lafiya. Yan siyasa ku fito ku taimaka gwamnati a samu zaman lafiya. Malaman addini ku fito ku taimaki gwamnati a samu zaman lafiya. Yan wane ne ku fito ku taimaki gwamnati a samu zaman lafiya? Saboda idan abin ya rikice wa gwamnatin ta gagara, kowa fa shiga uku zai yi. Ba sai da gwamnatin mai power tana mulki ka iya zuwa ka fito kai campaign ba ma? Kai ma mai wa'azi da kake karatu ba sai da zaman lafiya zaka zo kai wa'azin ba? Ina cin lokacin da aka kasa zaman lafiyan duk a gida muka zauna, sai dai a buga mana waya mai tafatawa da gemunka da komai da tawakkalinka ba kai zaka fita ba. Akwai lokacin da masallaci ma ya gagare mu fita, ba ai haka ba? An yi haka daga nan zuwa gari kaza ba kai saka yi ba, saboda babu zaman lafiyan. Ashe wato al-amn mas'uliyatul jami', samar da zaman lafiya wannan haƙƙi ne na kowa a ƙasa. Ba maganar siyasa a ciki, sai an samu zaman lafiya ake adawar siyasa a yi. Idan ƙasar ta zo ta rikice gaba ɗaya ta rugurguje, waye zai zo yi wani siyasa ko wani abin nan sauransu? Babu wannan zancen. So wallahi ina gaya muku yadda halin da ƙasar nan take ciki, ina shaida muku wallahi muna buƙatar mu samu zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya Najeriya fa muninta ya isa. Yanzu ana zaman lafiyan ma yaya, ana cin kwakwa, ballantana kuma ba zaman lafiya. Za a zo ne a yi rayuwa ta wahala. In gaya muku rayuwar zaki a cikin daji, idan ya samu ƙananan dabbobi ya bi da gudu ya yi farauta ya buge su da ƙirjinsa ya cinye, to abin da za a yi kenan in dai babu zaman lafiya. So ya kamata mutane kuma su yi ƙoƙari su zama masu kishin taimakon gwamnatinsu, saboda in aka ɓarar da gwamnati, in gwamnati ta zama ba ta da ƙarfi, daman gwamnatin ita ce take da ikon ta baka kariya ta tsare ka. Lokacin da aka yi wayi gari babu gwamnatin ta kubuce ta subuce, to kuma kowa ya shiga uku, shine disadvantage. A lalace a hakan dai, ana tafiya dai ana cewa ba su yi daidai din ba, suna kuskuren yafi, akwai ta din yafi babu. Duk lokacin da aka wayi gari aka ce ba dan sanda ba kaza, ku tambayi mutanen Lagos da aka yi NSAS. Lagos sun san NSAS, billahi al-azimu jami'an yan sanda suke gaya mana. Suka shiga gida suka yi kwance su suka zauna, aka ce ku zauna kar ku fita. Billahi al-azimu dan sati biyu Lagos fashi da makami aka yi ta bi har gidanka za a je a ma fashi. Lagos sai da aka wayi gari kowace unguwa sai dai ta yi kwamiti, samarin unguwa su dauki bindigogi da makamai su kare unguwarsu, saboda ba yan sanda ba police station, saboda duk sun je sun kone police station din, sun karfe bindigogin police din, sun kone motocin police din. Sai da suka zo da kansu suna roƙo suna dan Allah yan sanda su dawo aiki, ashe suna da amfani yan sandan, suna da amfani. Ranar da babu su a gari aka ce ba police station, zaka ga amfanin dan sanda. Ranar da aka ce maka ba soja a gari, zaka ga amfanin sojan. Akwai waɗanda jira suke yi ba soja ba dan sanda, su shigo su kuma su ta muku bala'i, su kwaci abinda za su kwata, ba wanda zaka yi wa kara, su daki wanda za su daka, ba wanda zaka yi wa kara. Ashe zaman lafiya, samar da zaman lafiya ya ɗan uwana larura ce, abu ne na dole. Halin da muke ciki ga talauci, ga rashi, ga kaza ga kaza, mu bari kuma kasar nan ta zo ta wargaje, ba zaman lafiya. Muna gani ƴan ta'adda suna ta'addanci, ana ta karfafa masu barna da ta'adi, za su hana mu bacci wata ran. Ba wani mai mota sabuwa da zai hau mota yawo, ba wani mai hali da zai zo gina ya kera gida ya zauna, ba wani wanda ya sai je ya ce zai bude kasuwa sai tara kuɗi ya yi business, ba wani mai mulki da zai je ya shiga office ɗinsa ko ya masa mulki ko ya mai jiniya, ba wani basarake da zai je fada sai fadanci ai mai fadanci ai kaza, babu. Dan ba zaman lafiya. Yanzu da babu zaman lafiya, sarakuna nawa ne suka kama kafa da gudun su suka gudu? Sarki guda kaga ya ajiye rawanin sa ya kama gaban, ace ina sarkin gari, wallahi mun dai hade da shi a daji tunda ya shiga bayan wani kargo, wani kargo ake cewa ko kango, muka neme shi muka rasa. Sarki guda ya tattara ya gudu, ina fadawan sa ya ma neme su. To gaji ke a zo ana lallaban ka kana shugaba, sarki guda ya ce a'a ba yanzu zan dawo, sai jama'a sun gama dawowa. Ashe jama'a suna da amfani kenan. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu. Allah ran ma bayan wannan me ya faru?
Kuma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastahirun.
Bayan an gama da mutanen annabi Nuhu, an kuma gama da mutanen annabi Hudu, Allah ya ce summa ansha'ana, sannan kuma sai muka kirkiro wasu mutanen, muka faru wasu mutanen, min ba'di qaumi nuhin wa qaumi hud. Mutanen ƙarshen nan da muka yi magana akan su mutanen annabi Hud ne. Bayan su Allah ya ce sai muka kawo wasu karnoni, aqwaman akharina minan nas, wasu mutane cikin mutane. Kullu qaumin kanu mushtami'ina fi zamanin wahid, in an ce qarn ana nufin dukkan mutanen da suka hadu a gari guda ko a wuri guda a zamani guda, kaman ana cewa qaumu salih, mutanen annabi salih, da qaumu lut, mutanen annabi lut, wa qaumu shu'aib, da mutanen annabi shu'aib. Wannan duk mutane ne da suka hadu a zamani guda daya. Ina fata ana fahimta. Allah ya ce muka samar da wasu mutane daban daga cikin wato al'ummomi waɗanda suka hadu a zamani guda, ga mutanen annabi salih, ga mutanen annabi lut, ga mutanen annabi shu'aib. Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Wannan yana nuna mana karfin mulkin sarautar Ubangiji da ikon sa. Babu wata al'umma da ta isa ta rigayi Allah ajalinta da ya gindaya mata. Lokacin da Allah yayi na halakar da ita, zai halakar da ita. Ai ma tasbiqu ummatun min al-umami ajalaha alladhi qaddarnahu laha sa'atan min az-zamani. Daidai da awa daya da Allah ya riga ya rubuta wa wata al'umma na rayuwa ko na halakar da ita, wallahi bata isa ta ƙara awa ɗaya ba, za a kammala da ita. Sannan kuma ba za a yi mata jinkiri ba ko minti ɗaya. Kowa in ji Allah, nuhlikuhu wa numituhu fil waqti alladhi haddadnahu, za mu halakar da kowace al'umma ko kuma mu kashe al'ummar ta mutu a lokacin da muka iyakance bi ƙudratina wa hikmatina. Yanzu mu dinnan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kake gani, akwai shekarun da Allah ya ajiye mana, wallahi daidai da rana ɗaya ba za mu ƙara ba. A hankali za mu yi ta mutuwa, mu yi ta mutuwa, mu yi ta mutuwa, mu yi ta mutuwa. Muna haifan ƴaƴanmu suna mutuwa, mu ma muna mutuwa, muna haifan ƴaƴan su ma suna haifan nan suna mutuwa, har zo lokacin da za a zo ƙarshe. In an zo ƙarshe kan mala'ika zai turo ya ce a hura ƙafo kowa ma ya mutu. Minti ɗaya ba za a ƙara ba. Allah fa jiran mu kawai yake, lokacin yana nan tafi. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Allah ce wa li kulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kowace al'umma tana da ajalinta, tana da lokacinta. So idan lokacinta ya zo ba a gabatar da ita, lokacin karewar ku bai yi ba, Allah ya ce bari ya karar da ku, haka kuma ba a jinkirta ku, wai lokacin tafiyar ku yayi a ce wai bari an ku jinkiri saboda wata alfarma Allah baya yi. Kamar yadda kaga mutun ne duk wanda Allah ya rubuta mai zai rayu shekara 65 to ba zai mutu ba dindin tsi wallahi tallahi ko daka shi ake a tirmi sai ya kai 65 kuma duk abin da aka shirya za a kashe shi in dai Allah ya rubuta masa zai kai wannan shekarun sai ya kai ku daina bata kanku lokaci za ku rage mutane idan Allah ya rubuta sai mutun ya shekara 100 da wani abu wallahi sai ya shekara 100 da wani abu nan cir yau ba gajiya muke karanta ba annabi Nuhu shekarar sa 1000 da wani abu ya share 100 ya dada share 100 ya dada share kuma yana mutun yana magana yana ji yana gani saboda me saboda Allah bai kaddara mutuwar sa ba to kada wani dan adam yayi tunanin yana da wani karfin mulki ko yana da wani ilimi ko yana da wani technology ko yana da wani science ko yana da wani kwarewa da zai ce wai zai iya rage mutane a duniya wai an hadu an yi yawa an yi cinkoso a duniya bari mu rage su wallahi baka isa ba ga ku ga Allah ai ai bayin na Allah ne ya halicci kansa kamar ai mai dabbobi ne da ya dabu dabbobi ya zo ya zuba su yana kiwon su wai ka zo ka ce zaka dauke mai dabbobinsa ko zaka kakkashe su zaka ga yadda zaka yi dashi to haka kuma Allah da ya halicci mutane a duniya gabaki daya ya halicci yan America ya halicci yan Ingila ya halicci yan China ya halicci yan Gabon ya halicci yan Togo ya halicci yan Nigeria ya halicci yan Cameroon ya halicci yan Sudan ya halicci yan Saudiya ya halicci yan ko ina dukan su shi Allah ya halicce su kuma bayin sa ne kuma shine ubangijin su kuma shi yake ciyar da kowa kullun ya shayar da kowa kullun ya dauki nauyin kowa kullun ya kashe wanda ya ga dama ya raya wanda ya ga dama ya dora rashin lafiya ga wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama lafiya ya ba wa arziki ga wanda ya ga dama ya bar wani a cikin talauci ya ba wani mulki ya maida wani talaka wallahi malam Allah shi ya halicci kowa kuma shi yake kulawa da shi so mutane ku kwantar da hankalinku rayukan ku yana hannun Allah Allah shine mai kashewa Allah shine mai rayawa dan adam zai iya abin da zai na barazana na fadin maganganu na kaza ku kyale shi da Allah wadannan mutanen suna da ubangijin da zai kare su insha Allah ya ubangiji ka samu cika da imani Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka jigan iyayenmu Allah ka daukaka darajar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh